بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة، وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية. وفي باب الوعيد والثواب والعقاب بين الوعيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر، وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوعيد. وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا، وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أحدا على البر والتقوى، لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكون معصوما، ولا يدخلوا فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له. فالأولون يدخلون في المحرمات، وهؤلاء يتركون واجبات الدين وشرائع الإسلام، وغلاتهم يتركونها لأجل موافقة من يظنونه ظالما وقد يكون كاملا في علمه وعدله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Mojibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina. A yau yammacin talata 26 ga watan Rajab, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432, wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan 6 miladiya ta 2011, a wannan majalisi na Bubuyatul Mustaf fi sharh risalat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq. Majalisin da muke sharhin saƙon da Ibn Taymiyyah ya aika wa mutanen Iraki, wanda wannan shi ne darasinmu na 38 a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci mai albarka. Wannan shi ne na 188 na 34 a jerin gwanan darussanmu, kuma wannan shi ne na 188. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana magana akan yadda ahlus sunna suke wato tsakatsakiya tsakanin masu wuce iyaka, masu azarbaɗi, masu wuce gona da iri, da kuma waɗanda suke da sakaci da sassauci da sakin da riƙon al'amura, riƙon sakainar kashi. Ibn Taymiyyah na cewa ahlus sunna tsakiya suke, su ba sa tare da waɗanda suke wuce iyaka, ba sa tare da waɗanda kuma suke sakin abinda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya umarce su riƙe. To shi ne ke cewa fi babil asma'i wal ahkami baina man akhraja ahla al ma'asi min al iman bil kulliyah kal khawarij wa ahli al manzila, wa baina man ja'ala iman al fusaq ka iman al anbiya wa siddiqina kal murji'ati wal jahmiya. Wa to ahli sunna ababin suna yi da hukunce suna nan tsakatsakiya tsakanin waɗanda suka fitar da masu saban Allah daga imani gaba daya, wato suka kore su daga matsayin muminai gaba daya kamar khawarijawa da kuma ahlul manzila, ma'abota mataki tsakanin mataki a tsakanin matakai biyu, manzila bainal manzilatayn, da kuma waɗanda suka sanya imanin fasikai kamar imanin annabawa da siddiqai, waɗanda su ne murji'awa da jami'a. Yake fi babil wa'idi, a babin wa'idi kuma wato narku wasawabi da ainihin sakamako, wal iqabi da uquba, bainal wa'idiyina alladhina la yaquluna bi shafa'ati nabiyina li ahli al-kaba'ir, suna nan tsakanin yan narko waɗanda ba su yarda da cetan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga masu manyan laifuka ba. Wa bainal murji'a, da kuma tsakanin murji'awa alladhina la yaquluna bi nufuzil wa'idi, waɗanda ba su yarda da zartar da narko ba. Wa fi babil imamati, a babin imama kuma wato shugabanci, wal amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkar, da kuma umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna. Bain alladhina yuwafiquna alwulata ala al-ithmi wal udwan, suna nan tsakanin waɗanda suke goyon bayan shugabanni akan sabawa Allah da ta'addanci. Wa yarkanuna ila alladhina zalamu, suke karkata zuwa ga waɗanda suke zalunci. Wa bain alladhina la yarawna an yu'awinu ahadan, da kuma tsakanin waɗanda ba sa ganin ya dace su taimaka ma wani. Ala albirri wattaqwa, bisa aikin alkhairi da aikin tsoron Allah. La ala jihadin, ba za su taimaka ma shugaba ba akan jihadi. Wala juma'atin, ba za su yi juma'a da shi ba. Wala a'yadin, ba za su yi sallar iddika da shi ba. Illa an yakuna ma'asuman, sai dai idan ya zama ma'asumi ne, wato wanda ba ya samu. Wala yadkhulu, kuma ba za su shiga fima amara Allahu bihi wa rasuluhu illa fi ta'ati man la wujuda lahu, ba za su shiga cikin abin da Allah da manzonsa suka yi umarni da shi ba, sai dai su shiga cikin da'ar wanda babu shi. Fal awwaluna yadkhuluna fil muharramat, malaiti na farko suna shiga cikin ayyukan haramu. Wa ha'ula'i yatrukuna alwajibat ad-din, waɗannan su kuma suna barin ayyukan wajibi na addini wa shara'i al-islam da na shari'ar musulunci. Wa gulatuhum, masu wato zafin ra'ayin cikin su kuma yatrukuna, sukan bar wajibai da shari'ar musulunci. Bi ajli muwafaqati man yadhunnuhu zaliman, dan suna ga ayyukan sun dace da aikin waɗanda suke zaton, wanda suke zaton azzalimi ne. Wa qad yakunu kamilan fi ilmi wa amali, kuma alhalin zai iya ya zama kamili ne wajen ilimin sa da kuma adalcin sa. Wato Ibn Taymiyyah yana bayanin yadda ahlus sunna suke baina waɗannan da suke masu wuce iyaka, masu zafi, masu tsanani, da kuma waɗanda suke da sassauci da ainihin sakaci da ayyukan da'a. Ahlus sunna tsakiya ne, yake kamar a babin asma'i wal ahkam. Mun yi magana a baya babin al-asma' wal ahkam, wato sunayen da ya kamata a bawa mutum, sunan da ya kamata a bawa mutum a nan duniya, wato sunayen da suka shafi mumini, kafiri ko fasik. Ahkam kuma hukuncin waɗannan masu sunayen a lahira, ina mumini zai je, ina fasiki zai je, ina kafiri zai je. Wane ne mumini a nan kuma mai hukuncin sa a lahira? Wane ne fasiki a nan kuma mai hukuncin sa a lahira? Wane ne kafiri a nan kuma mai hukuncin sa a lahira? Wannan shine babin al-asma wal ahkam, wato sunaye da hukunce-hukunce, wanda wannan babi ne wanda yana da matukar mahimmanci. Malamai suka bashi wannan suna a rubule, babul asma'i wal ahkam, ma'ana sunan bawa a nan duniya, shin mumini ne shi ko kafiri ne ko mai tauyayyen imani ne, da hukuncin sa a lahira, shin dan aljanna ne ko ba dan aljanna bane, dan aljanna ne ko dan wuta ne, shin in ya shiga wuta zai zama cikin waɗanda za su fita ko kuwa a zai kasance cikin waɗanda za su dawoma a wuta? Shi yasa zamu ga saboda muhimmancin waɗannan mas'aloli, malamai na sunna sun sanya su a cikin littattafan su na aqida, kuma manya-manyan littattafai. Har Ibn Rajab Al-Hanbali a cikin littafin sa Jami'ul Ulum al-Hikam, littafin da ya yi arba'una nawawiya sharhi, a ciki yake cewa waɗannan mas'aloli, wato mas'alar musulunci, imani, kafirci, munafici, yace mas'aloli ne masu girman gaske, kwarai da gaske. Yace domin da waɗannan sunaye ne rabautar mutum ko tsiya cewarsu a lahira suka ta'allaka. Wato in mumini ne rabauta, in kuma kafiri ne ya ta a lahira, da su ne mutum yake cancanta aljanna ko wuta. To an yi saɓani dangane da waɗannan sunaye, waye kamata a kira da suna iri kaza, waye kamata a kira da suna iri kaza, sannan mai hukuncinsa a lahira. An yi saɓani a cikin wannan al'umma, kamar yadda ku sani an yi saɓani a cikin matsaloli na aƙida da yawa a cikin wannan al'umma. To daga ciki akwai wannan. kuma wannan shine farkon sabanin da aka fara yi a cikin wannan al'umma. Wato kafin a fara sabani akan wani abu, akan wannan ne aka fara sabani, shine sabanin da Khawarijawa suka yi wa sahabbai, wanda har ta kai sun fitar da masu saban Allah muminai, wato masu kadaita Allah amma kuma suna saban Allah, sun yarda da tauhidi amma suna saban Allah, har ta kai Khawarij sun fitar da su daga musulunci gaba daya, sun shigar da su cikin da'ira ta kafirci, sun musu mu'amala irin mu'amalar da ake wa kafirai, sun halarta ginin musulmi da dukiyoyinsu. Wannan duk magana ce ta Ibn Rajab, yake cewa sannan daga baya mu'tazilawa suka bayyana, waɗanda su kuma ra'ayinsu shine alqawlu bi manzilati bainal manzilatayn. Khawarij su ba maganar wato mutumin da aka samu yana sabawa Allah, yana shan giya ko yana zina ko yana zaka ko yana ƙarya ko yana cin amana, in aka same shi da wannan laifi a gurin Khawarij, kawai wannan kafiri ne, kuma in aka je lahira zai shiga wuta ba zai fita ba, kuma anan duniya aka ci karo da shi, aka yi kicikis da shi kar a kai shi lahira. Wannan shi ne ra'ayin Khawarij, su sun ba shi hukuncin kafirci, amma mu'tazila suka fi ba shi hukuncin cewa manzila ce yana nan a wani mataki tsakanin matakai guda biyu, shi ba dan aljanna ba, wato shi ba kafiri ba, afwan, shi ba kafiri ba, shi ba mumini ba, wato ba za su kira shi kafiri ba, ba kuma su kira shi mumini ba, sun ce yana nan a tsakiya, amma in aka je lahira kuma zai shiga wuta ya dawama. Sannan kuma daga baya murji'awa su ma suka bayyana, su ma da tasu aqidar da nasu ra'ayin da tasu fahimtar dangane da wannan mas'ala, su kuma suke ganin ai kawai dukkan wani wanda ya san Allah, wato ko ya ce la ilaha illallah, ya yarda da tauhidi, to wannan mumini ne kuma mai cikakken imani, wato imaninsa ba zai ragu ba, kowane irin aiki zai ma je tsarka ya tsarka, imaninsa yana dan kamilin imani ne, wato kamar a ce yana da tauhidi amma barawo ne, ko yana da tauhidi amma mazinaci ne, ko yana da tauhidi amma makaryaci ne. A gurin murji'a su suna ganin imaninsa yana nan daram daram, babu abin da ya taba shi, yana nan a cike abin nan a baki, babu abin da ya ragu da baki. Suna cewa saban Allah ba zai cutar da bawa ba, ba zai yi wa bawa illa ba, matukar dai yana da tauhidi a zuciyarsa, sabansa ba zai masa illa ba, kamar yanda da'arsa biyayyarsa ba za ta amfane shi ba, matukar akwai kafirci a zuciyarsa, wato babu tauhidi a zuciyarsa. Suka ce yadda da'a ba za ta yi amfani ba idan babu tauhidi, to haka nan saban Allah ba zai yi illa ba a fadarsu idan akwai tauhidi. Saboda haka kaga sun yi hannun riga da Khawarij. Khawarij su ba daga kafa, in ka saba Allah kawai sai su dora mutum kaulasan sannan su aika shi jahannama. Su kuma waɗannan in dai ka yarda da tauhidi babu abin bauta da gaskiya sai Allah, annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ne, to da aika aikar da kai imaninka yana nan daram, babu abin da zai taba shi, kai imaninka daidai yake da imanin mala'iku, daidai yake da imanin annabawa, daidai yake da imanin siddiqai, imani baya raguwa, wato in dai an same shi shikenan baya raguwa. Da haka malamai suka ɗauki wannan matsala da mahimmanci kwarai da gaske, suka yi rubuce-rubuce a kai, an yi rubuce-rubuce a da can, an yi rubuce-rubuce a yanzu, malamai magabata cikin magabatan wannan al'umma sun yi rubutu a kan wannan, Imam Ahmad yana da rubutu a kan wannan bajin, haka nan Abu Ubayd Al-Qasim Ibn Sallam, Abubakar Ibn Abi Shayba, Muhammad Ibn Aslam At-Tusi, waɗannan duk sun yi littattafai a kan al'iman, ba wani abu suke ƙoƙarin fito da shi ba illa wato tabbatar da gaskiya wajen wato bayanin wannan matsala. Wannan shi ne abinda Ibn Taymiyya yake cewa su kuma ala suna tsakatsakiya, ba sa tare da Khawarij, ba sa tare da Mu'tazila, ba sa tare da Murji'a. Khawarij da Murji'a da Mu'tazila za ka iya haɗa su a guri guda, tunda dukkaninsu sun haɗu a kan cewa mutum mai saban Allah in ya shiga wuta ba zai fita ba, kaga za ka haɗa su a natija, wato sakamakon da ra'ayinsu yake bayarwa. Su kuma murji'a ta ɓangare guda za ka ajiye su domin sun yi hannun riga, su kuma a nan imani yana da ba abin da zai ci, to ahlus sunna suna tsakiya. Mutum wanda yake mai tauhidi ko mai saban Allah mumini ne, fasiki mumini ne da imaninsa, asalin imaninsa tushen imaninsa, ginshikin imaninsa, wanda da shi ne ya zama musulmi, to yana nan. Imanin da mutum yake zama musulmi da shi shine imani da waɗannan abubuwa guda shida, rukunan imani da aka sani da su. To suna nan ba za su raurawa ba, dan ya saba wa Allah, ya yi abin da yake ma'asi ne, ma'asiya ce. Wannan imanin ba zai raurawa ba. Amma kuma hukuncin saban Allahnsa kuma yana nan a kanta. Saboda haka mu'minun bi imanihi fasiqun bi ma'siyatihi. Fasiqun bi ma'siyatihi, fasiki ne da saban Allahnsa da yayi. Kuma saban Allah nan da yayi zai yi tasiri wajen rage masa kamalar imani, wato imanin sa zai zama kammalalle ba, tunda ayyuka suna shiga cikin ma'anar imani. Wato aka ce imani ya kunshi magana da za ka yi da bakan ka ce ka yarda da Allah shi kadai ne, ka yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne manzo da Allah ya aiko na karshe, ka yarda da uluhiyar Ubangiji da tauhidin sa, ka yarda kuma da risalar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka zama mu'mini saboda ka yarda da abubuwan da imani ya kunsa. Wannan asulul iman kenan, shi ne yake maida mutum musulmi. To wannan yana nan a lokacin da kuma za ka yi ayyukan da'a da aka farlanta maka, kamar abubuwan da aka haramta maka, to imaninka kuma zai rika haɓaka, zai rika ƙaruwa. Yayin da kai aikin saɓo ko kabar wani wajibin da aka wajabta maka, to kuma imanin zai ragu gwargwadon wajibin da ka bari ko saɓon da ka yi. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna. Sannan mai saɓon Allah ba za a yanke masa hukunci tun anan duniya ake dan wuta bane. Ka'idar ahlus sunna, dan mutum yana saɓon Allah ba za ka yanke masa hukunci tun daga nan duniya ka ce mai sanya ga dan wuta gashi ku zo ku ganki. Wannan ba aqidar ahlus sunna ba ce. Kamar yanda ba za ka iya yanke wa mutum da hukuncin shi dan aljanna bane idan ba wanda nasi ya yanke wannan hukuncin a kansa. To haka nan mai saɓon Allah ba za ka iya masa wannan hukuncin ba. Amma kana iya gaya masa cewa aikin da yake aiki ne na waɗanda Ubangiji zai azanta su, kamar yadda ya faɗa, ya cancanci azaba, sai dai a ranar gobe kiyama wani abu na iya faruwa wanda za ka ga cewa ya tsallake rijiya da baya, ko dai ya tuba kai baka sani ba, ko kuma ya yi tarin wasu ayyuka na alkhairi da suka rinjaye aikinsa na saɓo da kai ba kai kake lissafa aikin ba, bare ka iya gane cewa taqulat mawazinuhu ko kaffat mawazinuhu, ba za ka iya sanin wannan ba. To in an je lahira aka yi awon, to anan ne za a tantance, sai ka ga gashi ya yi saɓon Allah amma kuma ayyukansa na alkhairi sun yi taru, sun yi zama tsili, sun rinjayi abin da ɗinsa, ta yi kuma ya shiga cikin ceton masu ceto, daidai ba ka sani ba. An gane ku? To wannan ita ce aqidar ahlus sunna, kuma aqida ce da take tattare da adalci, wato take tattare da adalci da nutsuwa, babu wato zaƙewa da yawa. To shi ne malam yake cewa وفي باب الاسماء والاحكام بين من اخرج اهل المعاصي من الايمان بالكليه اباب سناي ده كنته كنت اهل السنه سنه نان تسكيا تكانن ودان دسك فتر ده ماسو سابن الله ده ايماني غبا دايا واتو سك زاري مس ايماني دوكا واهل المنزله ده ولا سكي تشوا ينا تسكاي وبي من جعل ايمان الفساد كايمان الانبياء ده كما تكانن ودان دسو كما سك سنه ايمانن فاسقي سك تي كمر ايمانن النبوان da haka ɗayansu zai iya bugar ƙirji ya ce imaninsa daidai yake da imanin Jibrilu, ko imaninsa daidai yake da imanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiddiqina da siddiqai kal murji'a wal jahmiya, kamar murji'a da jahmiya. Wa fi babil wa'idi was sawabi wal iqabi bayna al wa'idiyina alladhina la yaquluna bi shafa'ati nabiyyina li ahli al kaba'ir wa bayna al murji'a alladhina la yaquluna bi nufuzil wa'idi. Wa to ababin wa'idi, wato wa'idi shine alkawarin azaba da Allah ya yi ga wanda ya saba masa, kamar fadar Allah innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kaga ayar ta faɗi hukuncin waɗanda suke cin dukiyar marayu bisa zalunci. Allah yake suna cin wuta balbal, kuma za su shiga wuta mai tsananin ƙuna a ranar gobe kiyama. Kaga wani na ruko Ubangiji ya yi alkawarin na ruko ga dukkan wani wanda ya ci dukiyar maraya. Cin dukiyar maraya ba kafirci ba ne, ma'asiya ce, kabira ce, saɓon Allah ne wanda yake mai girma. To a irin wannan da kuma ayoyin da suka yi maganar sawa, lada wanda ya aikata kaza yana da yana da ladan aikin da yana alkhairi. Ubangiji madaukakin sarki an jo gale ta ko Allah ta'ala yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Waɗanda suka yi aiki, suka yi imani, sannan suka yi ayyuka na ƙwarai, to waɗannan aljannar wato firdaus ita ce za ta zama wato matsaukinsu, ita ce za a yi musu sariyar baki a cikinta. Kaga wannan ayar tana faɗar sakamako na masu imani da aiki na ƙwarai. Duk wanda ya imani aiki na ƙwarai ga sakamakonsa. Wannan aya ce da take maganar as-sawab, wacce kuma aya ce da take maganar iqab. To a gurin ahlus sunna, kamar yadda muka faɗa, duk mutumin da ya mutu a matsayin mumini kuma yana aiki na ƙwarai, to ana sa masa tsammani, ana masa kyakkyawan fatan Ubangiji ya sakanka masa ranar gobe kiyama bisa ga aikinsa da ya yi. Ba dan ya cancanci, wato ayyukansa sun cancanci su ba shi aljanna ba, a gurin ahlus sunna wannan falala ce Ubangiji zai masa. Ya sa shi aiki ya yi, to bara ya sakanka masa kamar yadda ya masa alkawari. Ba dan wai aikin da ya yi ya isa ya saya masa aljanna ba. Aljanna ba wai biyan bashi ba ne Ubangiji yake wa bayansa. A'a, ai abinda yake ba su a aljanna ya fi abinda suka zo da shi na aikin da'a. Lillazina ahsanu sai Allah ce alhusna, wanda suka kyautata a nan Ubangiji zai ba su sakamako mafi kyau. Saboda haka na Ubangiji ya fi abinda shi ya yi. Sannan kamar yadda muka sha faɗa a munasabobi daban-daban cewa bawa ba zai iya biyan Ubangiji ni'imominsa ba, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Don haka aikin duk da za ka yi ba za ka biya ni'imar da Ubangiji ya maka a nan ba, ballantana har ka biyo shi bashi, sai dai ya biyo ka bashi basussukan da ba za ka iya biya ba. Samar da kai daga babu kawai ni'ima ce da ba za ka iya biyanta ba, wanda aka ce yau babu shi, babu wani abin da zai iya yi kuma ya dawo da kansa, ba abin da za a iya yi masa a dawo da shi. Ashe kaga babu wani abu da zai iya zama daidai da samuwarka, ballantana har wato a sakanka maka, ko a ce kau ka ce ka sakanka Ubangiji bisa samar da kai da yayi. Inda mutum zai mutu, to ko za a kashe dukiyar duniyar nan gaba daya ba za ka dawo masa da ransa ba. Ashe kaga samar da shi da Allah ya yi ni'ima ce da babu wani abin da za ka iya cewa zai yi daidai da ita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Yaya za ku kafircewa Allah alhalin da babu ku ya yi ku, wato yaya wanda ya muku irin wannan ni'ima kuma ku butulce masa? Wato butulce a nan ya saba hankali, butulce a nan ɗabi'a ce da take da sai muni ƙwarai da gaske. Don haka abinda bawa zai samu a aljanna falala ce kawai ta Ubangiji, abar falala ce, tsagwaran falala ce Ubangiji zai wa bawansa, ba wai sayan ta yi da aikinsa ba. Na'am, aikinsa Ubangiji ya sanya shi sababi, wato ya sanya shi sababi ɗani, yake yi kaza ni kuma in baka kaza. Wannan kawai shi ne abinda Ubangiji ya yi da yawa bawansa alkawai. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wannan ita ce shi ne alkawarin da Ubangiji ya maka, ka gaskata ka ba da haƙƙin Ubangiji da ya kanka, da ya akanka, Ubangiji to zan sauwaƙe maka har ka kai ga samun mafi sauƙi ita ce aljanna. To kaga wannan alkawari ne kuma yana cikawa, inna Allaha la yukhliful mi'ad, in ya alkawari ba ya saɓawa, don cika alkawari kamala ne. Cika alkawari, kyakkyawan alkawari na sakankawa, kyakkyawan sakamako, wannan kamala ce ba tawaya ba ce. Ubangiji kuma walillahi al-masalul a'la, dukkan wata kamala mafi ɗaukaka su Allah ya fi kowa cancantar ta. Indai an yarda kamala ce, duk masu hankali sun yi ittifaqi akan wannan kamala ce, to Ubangiji ya fi cancanta da wannan kamala. Don haka zai sa ka aljanna, saboda ya ce in kayi zan baka, in kayi zan baka, to mun yarda cewa zai yi. Kuma ya ɗau wannan alkawarin, kataba rabbukum ala nafsihi rahma, ya yi rubuta shi ya wajabta a kansa, ba wani ne ya wajabta masa ba, shi ya wajabta a kansa. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna. Inda a ce mutumin da ya fi kowa da'a Ubangiji zai sa shi a wuta, bai zalunce shi ba. Inda a ce za a yi haka, domin zalunci shi ne ka ɗauki wani abin da ba naka ba, kai tasarrufi cikin wato abinda ba mulkin ka ba, ka dau abinda ba mulkin ka ba kai mu'amala da shi, ka jujjuya shi. Akwai wani abinda ba mulkin Allah ba, lillahi mulku samawati wal ardh. Da haka komai da ka sani mulkin Allah ne, da haka duk abinda ya yi da kayansa, kayansa ne, ba ka cewa ya zalimi. An gane ko? To amma tun da ya alkawarin cewa in kuka yi aiki iri kaza mai kyau zan kai ku aljanna, na wajabta wa kaina wannan, to shi kenan. Mu a wajenmu ba zai saba ba, saboda shi ya ce inna Allah la yukhliful mi'ad, alkawari ne mai kyau Ubangiji ba kuma zai saba ba. An gane ko? Ba dan yin aka sansa zalunci ba ne. Shi yasa ake cewa dan aljanna yana shiga aljanna da falala ta Ubangiji, dan wuta kuma zai shiga wuta da adalci na Ubangiji. Wato adalci na Ubangiji shi zai shiga da dan wuta wuta, ba zalunci ba. Duk dan wanda ya shiga, to adalci Ubangiji ya masa, ba zalunci sai ba. Rabbuka bi zalimin lil adam, inna Allah la yuzlimu an-nas shay'a, Ubangiji baya zaluntar mutane komai. La yuzlimu mithqala dharra, baya zalunci daudai da kwayar zarra, kwayar komayya. Saboda ka adalcin sa ne zai sa ya sa dan wuta wuta. To a bisa ga wannan ne muka yarda cewa duk wanda ya mutu yana kyakkyawan aiki, muna masa kyakkyawan tsammani Ubangiji ya sa shi aljanna da falalarsa da rahamarsa da gafararsa da tausayinsa, wanda shi zai shigar da shi aljanna. Wanda kuma ya mutu yana sabo, akwai yiwuwar Ubangiji ya kona shi da adalcin. Sai yasa in ka ce ya Ubangiji ka mu'amalance ni da adalcinka, to baka yi wa dukkan kyakkyawar addu'a ba, ka sai mu'amalance ka da adalcinka, kaga baka san rahama kenan, baka san falala, baka san gafara, kawai abinda kai ai maka shi ne ma'anar Ubangiji ka mu'amalance ni da adalcinka. Abinda kake cewa Allah, abinda na cancanta kawai ni a bani, to kaga nan baka yi wa kanka kyakkyawar addu'a ba. Ya Ubangiji ka mu'amalance ni da falalarka, wato kakka duba laifina, ni ne laifi ne, ka yi min mu'amala da falalarka, ka yi min rangwame da gafarta mu. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna, ita ce aqida ta sunna. Aqida ta mu'tazila shi ne duk mutumin da ya yi aikin da'a ya bauta wa Allah, to dole ya shiga aljanna. Kawai wannan dole ne, kawai ma'anar dole, ba wai falala ce za ta shigar da shi ba, aikinsa ne zai shigar da shi. Shi yasa suka ce kuma duk wanda ya yi aikin saɓan Allah dole zai shiga wuta. Saboda kaga mutum zai shiga wuta da aikin, zai shiga wuta da aikin, zai shiga aljanna ne kawai da aikinsa. Ma'anar falala a nan duk ba ta so ba, sai sa ba su yadda da wani ceto ba, ba maganar ceto, ai ceto falala ce, su a gurinsu ba maganar ceto, kawai ɗan wuta ya tafi wuta, kuma an gama maganar sa, ɗan aljanna ya tafi aljanna shi ma wannan an gama maganar. Suna cewa wajibi ne akan Allah ya aikata abin da shi ya fi zama mafi maslaha, shi ne wujubul aslah. Aqida ce ta mu'tazila cewa dole ne a gurinsu, a tunaninsu, a aqidansu, Ubangiji ya aikata abin da ya fi zama maslaha. Akwai Abul Hasan al-Ash'ari wanda shi ne madubin mazhabar Ash'ariya, mazhabar da ake jinginawa zuwa ga Ash'ariya, ake kiranta Ash'ariya, to shi ne ake jingina mazhabar zuwa gare shi. Abul Hasan al-Ash'ari ya yi shekara da shekaru yana bin tafarkin Mu'tazila, saboda mijin mahaifiyarsa babban ba Mu'tazili ne, ana kiran shi Abu Ali al-Dubba'i, wato madugu ne, jagora ne a cikin tafiyar Mu'tazilawa. Saboda haka shi kuma ya tashi a hannunsa, saboda haka ya tashi ya kwankwaɗi ilimin i'tizali, da haka ya rayu a cikin harkar Mu'tazilanci. Wata tambaya ya taɓa yi wa malaminsa, mijin mahaifiyarsa, wanda ya kashi ba ta ansa, wanda ita ce ta zama sanadiyar barinsa harkar Mu'tazilanci, ko ta zama ɗaya daga cikin dalilan da ya sa bar Mu'tazilanci, don ana faɗar wasu dalilai da su. Tun da Mu'tazila sun ce wajibi ne Ubangiji ya yi abin da ya fi zama maslaha, sai ya tambaye shi, ya ce mutane ne guda uku, ɗan uwa ne, wato ɗan uwan juna guda uku. Ɗaya ya mutu mumini, ɗaya ya mutu kafiri, ɗaya ya mutu yana yaro, a lahira ne makomar kowanne ɗaya daga cikin. Abu Aliyu al-Jubba'i ya ce, wanda ya mutu mumini aljanna, wanda ya mutu kafiri wuta, wanda ya mutu kuma yana yaro ba ya da sakamako ba ya da uba. Wato ba wannan ba wannan, la sawaba wala iqab. Sai Abu al-Hasan al-Ash'ari sai ya tambaye ta ce, to malam, idan shi yaron nan karami wanda ya mutu yana yaro karami, in ya ce ya Allah, yaya ni ba za a bani komai ba, alhalin kai ne ka karɓi raina ina karami, wato ba ni ne nake yin aikin da zan shiga aljannan nan ba, kai ne ka karɓi raina ka kashe ni ina yaro, ni ne laifina. Sai Abu Aliyu al-Jubba'i ya ce, Allah zai gaya masa cewa na yi maka maslaha ne, da na barka da rai kafirta za ka yi, saboda za ka tafi wuta. Saboda haka sai na yi maka maslaha don ka tafi wuta, sai na karɓi ranka kana yaro. Sai Abu al-Hasan al-Ash'ari sai ya tara tambayar shi malamin, sai ya ce, to idan na wuta ya ji su ya yi ihu ya ce, to ni kuma ya Ubangiji, don me ba ka yi min maslaha ba, ni ma karɓi raina ina ɗan ƙarami, in tafi aljanna. Tunda yi wa wannan maslaha, ya ce, to shi kuma wace ansa za a ba shi, sai ya shi ya kasa da ya ba. To tun daga lokacin ya ce, kai wannan tafiya ta mafa, ka ba ta sake tunani. Shekara 40 ya yi cikinta, shi ya sa daɗewar mutum a cikin ɓata ba zai sa a fitar da ƙaunar cewa wata rana zai iya tuba ya gane. Ɗan kuma wani abu kaɗan zai shiga masa, sai ka ga ya gane, ya dawo kan hanya, ya dawo kan tafari. To su alwa'idiyuna, ana ce da su alwa'idiyuna, alwa'idiyuna su ne al-khawarij da mu'tazila, tunda su ne kawai maganar wanda ya saba wa Allah kawai, dole ne Ubangiji ya azabta shi, shi ne ma'anar wa'idi, wato suna tabbatar da zartar da narko, ba su yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto ranar gobe kiyama, dan suna ganin wajibi ne Ubangiji ya zartar da narkon da ya yi. Dukkan hadisan da suka zo ingantattu daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda suke tabbatar da ceto ranar gobe kiyama sun sa kafa sun shure, ba su yadda da su ba, amma ahlus sunna sun zama wasaf a katakiya, ba sa tare da waɗanda suke kore ceto gaba ɗaya, su ne mu'tazila da khawarij, ba kuma sa tare da mushrikai waɗanda su kuma suka nuna cewa abinda da suke bautawa a gumakansu da suke bautawa cetonsu za su yi ranar gobe kiyama, sai haka suka tabbatar wa da gumakansu ceto ba tare da wani sharaɗi ba, amma kuma sa sharaɗi na cewa sai mutum ya yi imani, Allah ya yarda da shi, sannan shi wanda zai ceton sai an ba shi izini, to su mushrikai babu wannan, kawai wannan nasu kawai za su cece su. To ahlus sunna sai suka zama tsakatsakiya, suka tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ceto guda uku wanda yake banta da su, wanda babu wani wanda ya tarayya da shi a cikin waɗannan ceto guda uku. Sannan kuma suka tabbatar masa da wasu wani nau'uka na ceto wanda wasu sun yi tarayya da shi a cikinsu, kamar annabawa da salihai. To amma ko da a cikin nau'ukan ceton da wasu suka yi tarayya da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsu, shi nashi ka sanya fi yawa, na annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawa a ciki. Wannan shi ne abinda ahlus sunna suka yi ittifaki a kansa, sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu har zuwa ranar gobe kiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ceton ahlul kaba'ir min ummatihi, kuma yana ceton umumul khalqi gaba ɗaya. A ceto na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ranar gobe kiyama shi ne ahlul mawqifi, waɗanda suke bayan an tashi mutane daga kaburburansu an dawo musu da rayukansu, rana ta matso dab da goshinsu goshinansu, a lokacin za su nemi annabi sallallahu alaihi wasallama, za su nemi annabawa da cewa su cece su gurin Ubangiji, a yi hisabi kowa ya samu komarsa, kamar yadda kuka sani za su je ga annabi Adam ya tura su gurin annabi Ibrahim ya tura su gurin annabi Musa ya tura su gurin annabi Isa, da ƙarshe dai suke ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan musulmi gaba ɗaya sun ijma'i akan wannan ceton. To ko shi wannan ceton annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai yi shi ba sai bayan Ubangiji ya masa izini kamar yadda zai cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri a hadisin da yake cikin Sahihain cewa halittu za su zo su samu annabi Nuhu, daga nan annabi Adam, daga nan zo ga annabi Nuhu, daga nan zo ga annabi Ibrahim, sannan annabi Musa, sannan annabi Isa. Annabi Isa ce da su izhabu ila Muhammad fa innahu abdun ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, ku tafi zuwa ga Muhammad domin shi bawa ne da Allah ya gafarta masa zunubinsa wanda ya gabata da wanda ya gingirta, ku tafi wajensa. Sai su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya tafi. Idan ya ce fa idza ra'aytu rabbi kharartu lahu sajidan, idan na ga ubangiji na in fadi in yi masa sujjada, in gode masa, in masa kirari da kirarin da ubangiji zai mun fatahi da shi a lokacin wanda ni ban iya shi a da ba, amma a lokacin zan kware Allah ya mun fatahi da shi, in yi masa wannan kirari. Ubangiji ya ce ya Muhammad irfa ra'sa, dago kanka, wato dago kanka daga sujjada, wa qul tusma, faɗi me kake so za a saurare ka, wasfa tusaffa, nemi ceto a baka. Sai manzo Allah ce sai in ce ay rabbi ummati, ya ubangiji al'ummata, fa yuhaddu li haddan fa udkhilahum aljanna, ubangiji ce kaga waɗannan a kai suka tafi kai su aljanna. Ubangiji ya ware masa wata iyaka san mutane cikin al'umma a tafi a kai su aljanna. In ba an taliko, sannan ya ce sai in koma in sake sujjada, ubangiji ya kara bani wani kaso in kai su aljanna in sake zuwa har sau uku. Wannan yana cikin Bukhari da Muslim. Wannan shine al-maqamul mahmud, yake cewa ba su maqaman mahmudan alladhi wa'adta, to wannan shine maqamul mahmud din. Asa rabbuka an yab'athaka maqaman mahmuda, tabbas ubangijinka zai tashe ka a wani matsayi da za ka sha yabo. To wannan shine matsayi na sha yabo, matsayin da Allah zai ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabawa da ba su karɓi wannan damar su yi ceto a lokacin ba, ba wai don ba su isa ba ne, kan ka ɗauka ko ba su isa ba, ayyukansu ba za su ba su damar su yi ceton ba, a'a, saboda girman matsayi, sun duba girman matsayi wanda yana buƙatar ubangiji ya gafarta wa bawansa, sannan yana buƙatar kamalar ubudiyya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake banta da wannan. Allah ya gafarta masa ma taqaddama ma ta'akhkhara, sannan kuma yana da kamala ta ubudiyya. Yasa Annabi Isa yake ta izhabu ila Muhammadin 'abdin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Saboda haka kaga idan Allah ya gafarta masa zunubansa na wanda suka gabata da wanda za su zo, kaga baya jin cewa za a zarge shi dan ya nemi ceto, tunda an ce wa ma ta'akhkhara. Kaga babu maganar cewa yanzu idan ya ce wa ubangiji a bani ceton al'ummata, ubangiji zai kama shi da wani laifi akan wannan, tunda an riga an yafe masa ma taqaddama ma ta'akhkhara. Wannan shi ne ceto ta farko, ko shi ne ceto na farko. Ceto na biyu kuma shi ne ceton da zai yi wa ɗan aljanna da su samu shiga aljanna. Wato lokacin da za a gama hisabi a ce ‘yan aljanna su tafi aljanna, to fa ba da zarar sun tafi ne za a buɗe musu aljanna a ce su shiga ba, a sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shiga sannan kowa zai shigo. Da haka da sun je za a dakata, a ce duk ku dakata, ba ku aka ce a fara buɗewa ba, da haka kowane ne ya je sai ya dakata. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara shiga, wannan ceto ne zai yi wa al'ummarsa, ‘yan aljanna da su fara shiga aljanna, sannan kuma kowa ya shiga kansa. Wannan yana daga cikin ceto da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi. Ashe ka ga masu cewa ga wani wuri ko wani zikiri ko wata sallah da mutum zai yi shiga aljanna, kafada da kafada da manzo sallallahu alaihi wasallam, kariya suke yi. Duk wanda ya faɗi wannan to kariya yake, bai san martabar ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam. Ya tabbata cikin sahih Muslim hadisi Abu Huraira da yake cewa yaji'u ahlul jannati Adam wa man ba'dahu, wato ‘yan aljanna za su zo ga Adam, zo ga wanda yake bayansa, kamar hadisi Shafa'atul Kubra, suna neman cewa su je su nemi a buɗe musu gidan aljanna su shiga. Ita zuwa gurin Annabawa suna neman kamun kafa, daga ƙarshe su je ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya tashi a yi masa izini ya fara shiga, sannan kuma sauran halittu gaba ɗaya su bi bayansa. Wannan shine abin da yazo cikin hadisin أنا يكي تو أنا أول شفيء في الجنة وين شنو معنى سا فرصا وانا زي يكي تو الجنة معنى زي يكي تنشقاء الجنة وانا ما تيتوني دي يكي بنت لشي نفرقو لنبيو النبي يكي بنت لشي نأكي وانا شما يكي بنت لشي شيني شيطان زي وضفة أبو طالب سبو ده تيما كاوة عنا صلى الله عليه وسلم ده يهي ده آقا جيل إباشي ده تأي عواتا لنشي وجن يكسوا بيبر سو أبو لهب سو أبو جهل سؤال وليد ابن المغيرة سنتو تدع النبي بقى يطايا يكاري كانت أقوانتا منذ صلى الله عليه وسلم تشيبا تيتان النبي بي أمقانيش وجن أفست أتامة عذابا باوي أفتد شيلة قوتبا كل بي متموني ليلة أكيد المسلمين إما لا أكيد الشيئة أكيد الشيئة سو أبو رمسو كن زندي دليني سو أبو رمسو وقت سهادي لكي تكن صحب ضمن ذا الله فومي وما أكيد أهل السنة كما رينا رواية سيهاي سكنونا أبو طالب بيمتو مسلمين ذا سو أن رسول الله سلم في تنسى زي أنفانيك وجل سستو تامت أذابا كما عنده يقول سيهو مسلم عليه السلام عباس ابن عبد المطلب يشي نتي ومائكي صلى الله عليه وآله وسلم فهل نفعت أبا طالب بشيء شن ذاك هو أبا ند أبو طالب دون أبو وتران أبو بكيامة فإنه كان يحوطك ويغضب لك سبو لينا أليك وتران أباك كان ياكم إلا ينفشي سبو لك وأن ذي ساك أبا نشر عن أبو بكيامة سأنا بيكي نعم إيه هو في ضحضاح من الناس كم كسب موتا ولولا انا لكان في الدرك الاسفل بعدني لا تداتيني تنسن نكسا متاكي لتنسن كسا ان الله ايكي ان المنافقين في الدرك الاسفل فبعدن في تنبا داينا كم فقال لك لا تتقوشي وزي جاء الدرك الاسفل با فانا ذا اصاب مثل ساكل با بيو نو ترجاه النما وان دقوا kwakwalwarsa za ta rika tsattsaka da wadanda takalmin ana ganin kamar shi ya fi kowa shan azaba alhalin kuma shi ne ya fi kowa samun saukin azaba mutum da bai tabbatar da tauhidi ba bai yadda da tauhidi ba wato kadaita Allah sai ya zamana ba zai fito daga cikin wuta ba saboda Allah ta mahun da tarihi ne minan nan to wannan shi ma ce sai annabi ya keɓanta da shi kawai ceto na uku ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga wanda ya cancanci shiga wuta wato an gama hisabi an yi awo sai sikelinsa na ayyukan barna wato na laifukanta sai ya rinjayi ayyukan da'a aka ya cancanci tafiya wuta amma man qasat wajuhu fa ummuhu hawiya haka wuta zai ci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalbi cetonsa sai a tafi da shi aljanna annabi yana yin wannan ceton sauran annabawa ma suna yi siddiqai ma suna yi salihai ma suna yi wannan ceton bai takaita ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba sauran ka annabi yana yin wannan ceton ita ma wannan ceton shi ma ya tabbata da ijma'i to malamai sun ijma'i akan ta ahlus sunna sahabbai da tabi'ai duk sun yi ijma'i akan wannan sannan ceto ne da ya takaita ga muminai masu tauhidi a zuciyarsu banda masu shirka wanda ya mutu yana shirka babba baka ahlus sunna sun tabbatar da abinda Allah ya tabbatar da shi a littafinsa kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar sun kore abinda Allah ya kore a littafinsa sunnar annabi ta kore ceton da suka tabbatar shi ne ceton da ya zo a cikin hadisai kuma hadisai ne wanda suke mutawatirai wato ba hadisi ɗaya da ko biyu ba a hadisin shafa'a a hadisi ne mutawatira wanda sun zo ta hanyar gangan sahabbai da yawa da tabi'ai da yawa da atba'u tabi'ina da yawa sun zo ta wannan hadisai khawarij da mu'tazila ba su yadda da wannan ceto na ahlul kaba'ir ba wanda ya mutu yana kabira su a gurinsu ba su yadda da wannan ba saboda haka sun sa kafa sun shura hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke tabbatar da wannan ceto akwai daga cikinsu waɗanda suke cewa sun yadda da ceto amma ceto ne ga muminai kawai 'yan aljanna annabi ya yi musu ceto, ya musu shafa'a, a ƙara musu matsayi, wato ai musu promotion, su ceton promotion suka yi ta kawai, kana aljanna, ka shiga aljanna, amma ba ta cancan sama ba. To sun yadda wai a nan annabi zai maka ceto, a ƙara maka matsayi, a ƙara maka muƙami. Wasu kuma suka ce su wasu ba yadda kawai da ceton ba, kowa kawai za a ba shi kansansa ne, kawai abin da ya cancanta za a ba shi, ba maganar a ɗan ƙara ma wani. To hadisai da suka zo duk suna mayar da martani ga masu wannan aƙida. A waɗannan kirkuka da suka zo duk ceto ne da annabi sallallahu alaihi wasallam zai wa muminai a ranar gobe kiyama. Za a yi wa muminai adal kaba'ir, za a yi musu a na farko ceton da ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi, a yi wa halittunsa, a yi wa halittu wato hisabi. Na biyu ceton da zai yi, a bar ƴan aljanna su shiga aljanna ta hanyar fara shigar da zai yi. Na uku ceton da zai wa bafansa, wannan da wanda zai bafansa Abu Talib ceto ne, shi ma da yake ɓanta da shi, sai dai ba ceto ne da ya shafi muminai ba. Sannan kuma ceton da zai yi wa mumini wanda ya cancanci shiga wuta saboda sabansa da laifinsa a kai shi, da kuma wanda ya shiga wuta bayan ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceto shi a fito da shi. Wannan duk ceto ne da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi, wani daga ciki annabi ya keɓanta da shi, wani kuma an yi tarayya da shi, sai dai ka sansa a ciki ya fito ka. Sannan akwai ceto na shida, su ne waɗanda suke sun cancanci shiga aljanna, kuma sun shiga aljanna annabi ya nema musu alfarma a ɗan ƙara ɗaga su sama, shi ne promotion ɗin. To wannan shi ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan. Ya tabbata a cikin hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ubangiji yake cewa shafa'atul mala'ika, mala'iku sun yi nasu ceto, wa shafa'atul nabiyuna, annabawa ma sun yi nasu ceton, wa shafa'al mu'minuna, mu'minai ma sun yi nasu ceton, wa lam yabqa illa arhamur rahimin, ba wanda ya sauraya yana shi sai mafi tausayin masu tausayi shine Allah. Mala'iku sun yi nasu, annabawa sun yi nasu, mu'minai sun yi nasu, sai kuma na Allah maɗaukakin sarki shi kuma sai ya ce fa yaqbidu qabdatan minan nar, ubangiji sai ya jinki ya yi damka ta ƴan wuta, wanda ubangiji shi ya bar wa kansa sanin yadda wannan damka take, ya ebi wani wato jinki na ƴan wuta a fito da su daga wuta. Fa yukhriju qauman lam ya'malu khairan qattu qad adu khumana, a fito da wasu mutane wanda tun da suke ba saba alkhairi ba, sun kone sun zama kamar gawayi, idan ka san gawayi sun koma kamar gawayi. Sayyidun fi naharin fi afwahil janna, sai jefa su a wata korama ta bakin gidan aljanna. Yuqalu lahu naharul hayat, da ake kiransa koramar rayuwa, shikenan sai su dawo mafi kyan halitta, mafi kyan halitta da ubangiji ya taɓa yi, ubangiji ya sa su aljanna saboda wannan. To kaga wannan ceto ne da ubangiji zai yi, wanda shi ne na ƙarshe wanda za a yi wa, saboda haka ƙarshe dai wuta za ta zama babu kowa a cikinta sai kafirai, saboda haka ya zama na akwai wato gurare jewa da zai saura a cikin wuta. Kuma gashi Allah ya alƙawarin ya cika ta la'amla anna jahannama, saboda haka sai ta kai kuka wajen ubangiji, ya ubangiji ka yi alƙawarin za ka cika ni, kuma gashi da an kawo fasinjojin kuma daga baya za a zo a ɗauke an canza musu guri. To shi ne sai ubangiji ya yi wata halitta ta musamman sai a zuba shi a wata ruwaya, a ubangiji zai sa diga-digansa har sai ta ke kaf, wato ya isa ya isa ya isa, saboda haka wannan alƙawari da ya mata zai cika mata shi. Wannan shi ne ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tabbata a cikin sunna, wanda khawarij da mu'tazila ba su yarda da shi ba, saboda sun ƴan narko ne kawai, wanda ya cancanci azaba sai an sashi, wanda kuma ya cancanci aljanna dole a sashi. To ahlus sunna ba haka ce aƙida ba, aƙida ce da take ƙunshe da girmama Allah da kuma sanin mutum ya tsaya matsayinsa, ba zai wuce matsayinsa ba. An ce da ni hadari ya taso, saboda haka za mu taƙaita saboda a yi sallah. Da fata abinda muka faɗa daidai, Allah ba mu lada abinda muka kuskure, Allah ya taimaka. Ina za a karanta tambaya to ba zai gani ba ta bari mu bari wani lokaci mu karanta ba? To ka karanta me yake? to wannan yana cewa shida yana bin addini shi Allah ya sa ya gane ya dawo sunna yana halarta wannan karatu saboda haka yake roƙon ƴan uwansa muminai sai shi da addu'a Allah ya bashi sabati Allah ya ba mu sabati mu da shi gaba ɗaya akan wannan tafarki Allah ya raya mu akan sai karɓi rayukanmu akan sa a sati da zuwa da na saman saboda zan samu zuwa saboda zan yi tafiya sai ku mun addu'a Allah ya dada ni lafiya kuma so insha Allah in muka dawo kafin azumi watakila mu samu mu yi darasi ko ɗaya ko biyu duk masu neman addu'a ta alkhairi Allah ya biya musu addu'a Allah ya biya musu bukatun wanda yake da wata addu'a wata bukata ta alkhairi Allah ya biya masa wanda kuma yake cikin damuwa ko mara lafiya Allah ya ba shi lafiya wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa wanda yake cikin damuwa Allah ya yi masa ko dan uwa za a yi masa tiyata ma'abocin majalisin nan ne yana neman addu'ar ku Allah ya sa a yi lafiya kama lafiya Allah ya ba shi lafiya da wannan ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.